Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makeri. Ana ci gaba da zaman karkar a tashar nuclear Zaporizhzhia ta kasar Ukraine, inda jama'an Ukraine ke zargin sojojin Russia da harba rokoki akai-akai a cibiyar, lamarin da ke barazana ga hadarin nuclear. Dakarun Ukraine za su kai hari akan sojojin Russia da ke harbi a tashar ko kuma daga tashar, inji shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a cikin jawabinsa na faifan bidiyo na daren jiya Asabar. Duk wani sojan Russia wanda zai yi harbi akan tashar ko kuma yayi amfani da tashar a matsayin kariya yayi harbi, to fa sani cewa zai zama mutum na musamman da jami'an leƙin asirin mu za su auna shi ga ayyukan mu na musamman da kuma sojojin mu, inji Zelensky. Bangarorin biyu na ci gaba da zargin juna da harba makamai a kusa da tashar da Russia ta kame a watan Maris, jim kadan bayan ta kai mamaya a Ukraine. Madugun 'yan adawa Raila Odinga ne ke kan gaba a zaben shugaban kasar Kenya, kamar yadda sakamakon zabe da aka fitar a jiya Asabar ya nuna, kana mataimakin shugaban kasa William Ruto ya zo na biyu, bayan da aka kirga sama da kashi 26 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Odinga na da kashi 54 cikin 100, yayin da Ruto ya samu kashi 45 cikin 100 bisa ga sakamakon da hukumar zaben Kenya ta fitar da aka nuna akan wani babban majigi a cibiyar kirga ƙuri'u ta ƙasa da ke Nairobi, babban birnin ƙasar. Kasa mafi karfin tattalin arziki a Afirka ta Gabas, kuma wadda demokaradiyyarta ta karfafu, ta gudanar da zaɓukan shugaban kasa da na majalisar dokoki da kuma na kananan hukumomi ne a ranar Talata. Aikin tattara ƙuri'u da hukumar ke yi na yin tafiyar hawainiya, lamarin da ke ƙara harzuka jama'a a ƙasar. Tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali, MINUSMA, za ta soma aikin karɓa-karɓa daga gobe Litinin a ƙarƙashin sabbin hanyoyin amincewa, inji ministan harkokin wajen Mali da kuma kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya. Tawagar ta MINUSMA ta amince da sabbin hanyoyin, kana ta sanar da duk ƙasashen da suka taimaka da sojoji. Ba za a bar wani abu ba, inji ministan harkokin wajen kasar Mali Abdullahi Diop, wanda yake fada a jiya Asabar, bayan da yankin Sahel ta dakatar da karɓa-karɓa a watan da ya gabata saboda dalilan tsaron ƙasa. Sanarwar ta zo ne bayan da Jamus ta fada a ranar Juma'a cewa ta dakatar da ayyukan sa ido da kuma jigilan jirage masu saukar ungulu a Mali har sai baba ta gani, bayan da Bamako ta ki amincewa da baiwa MINUSMA izinin ta da jirage. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu kungiyoyin musulmi Shi'a guda biyu masu adawa da juna suna gudanar da zanga-zanga a Bagadaza, lamarin da ke ƙara tada zaune tsaye a Iraki, wacce ta sha fama da rikici. Amma wani mai shago mai suna Mustafa ya ce ya fi damuwa da yadda zai yi rayuwa. Ba mu da ayyukan yi, inji mutumin mai shekaru 40 kai, wanda ya dora fanka mai fitsar ruwa a lokacin zafi a bakin shagonsa na sayar da kayan sutura. Bangarorin biyu suna kare muradunsu ne, inji shi, amma ya ki bada cikakken sunansa yana mai nuni da dalilan tsaro. Rikicin siyasa ya sa Iraki ba ta da sabuwar gwamnati ko shugaban kasa ko kuma firaminista bayan babban zaben kasar watanni 10 da suka gabata. Magoya bayan fitaccen malamin addini mai zafin harshe Muqtada al-Sadr, wanda ya taba jagorantar wata zanga-zangar adawa da kungiyar 'yan bindiga mai kin Amurka, yana da miliyoyin mabiya kuma sun mamaye majalisar dokokin Iraki a ƙarshen watan jiya, inda suka fara zaman dirshi da farko a cikin ginin majalisar kada, daga baya suka koma haraban majalisar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki nuni.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barkanku da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Mu nan cikin ikon Allah mun so a kasuwar Tsarnawa dake cikin gundumar birnin Kwani a cikin jihar Tawa Jamhuriyar Nishar a wani sabon shirin kasuwa akai miki dodi. To ga mu nan mu hadu da wani mai rogo cikin kasuwa Tsarnawa shi miya sunan ka ballami.
Hussaini
da wani gari.
Ellela
ta Najeriya. To ga rogo mi a farashin rogo ka bamu farashin rogo mu ji ka rogo shi.
20
dala 20.
Ah
wancan tsuli haji ko ga haji.
Dala 100.
To ana dan iyan ɗan marra ɗan mutato bai san da yawa ko kaga.
Ana yi.
Ana ragewa. Ga wata kata can waccan manya manya ita kamar ɗan mutun na son shi ja guda nawa aka saida mai ita.
40 ko 30.
Dala 40 ko 30. To wanga haki da nika gani ban gane ko mina na baga shi.
Kyauta aka bashe.
Shi kyauta aka bashe shi. Shi ni akai da
gaman so.
Shi sin shi akai komi akai da
shi shibka.
Shibkawa akai. To ga mai gujiya ta so naga gujiya har ka gujiya kala kala to kamar ɗan mutun na son tiya shi kafci tiya ta gujiya kaka bayanin tiya shike.
Tiya ana sai zuwa 500 ba 20 ai zuwa 500 jikka bi da hamsin.
Kana ya kai mana bayanin da ina ka hito miya sunanka.
Ni umuru aka ce min kuma da cira su ne.
Da cira sa kake. To tiya kaka magana kace ana sai suwa nawa to in maraba mutun ka sofa.
Maraba ana sai zuwa jikka da hamsin.
Maraba jikka da hamsin.
Eh
to ana diba kamar a dan ba mutun wanda bata kai maraba bai mutun na so ana sai suwa.
Eh ana sai suwa.
No aka kulli.
Kulli ana sai suwa 160.
160.
Eh
to tun hito kaza kuwa yanzu kaka ka so ya kaga abin.
So alhamdulillah.
To ka tattaba. Buhuno ka samu ka soka yanzu haka.
A'a to banna na dai soka rabin buhu.
Ka soka rabin buhu.
Eh
ka taba kenan.
Eh na taba.
Kabbaro gona kayo kasuwa
ga bare ko. Da baro gona to kasuwa.
Miya sunanka da ina ka hito?
Ina nake Tsarnawa.
Nan kake Tsarnawa. Miya sunanka?
Sunana Hassan Dan Alhaji Haruna.
Da Hassan dan wa?
Alhaji Haruna.
Da Alhaji Haruna. To eh bayanin emtin buhu wa na gane su ga ku kala kala.
Emtin buhu na dusa.
To.
Da larabin muka sai shi.
Shi an magana sauki babu wani babu ragowa ko sai ko ma.
Eh ana. To. Larabin buhu na haƙi shi muka sai Allah 30.
Ko sai ko ma. Mun mutum zai bada kuɗi shi gaba.
Gaskiya kenan.
To gujiya ita ko ga ta gani.
Kwanso.
Da wace da gujiya ta waga.
Kwanso ita ita ko ma sai 130.
130. Ko sai ko ma. In ba kuɗi yayi gaba.
Ana ba 135.
Eh ta an marra da aka yi.
Ba ida shi.
To zo ko ka yanzu ka je ho buhu na yanzu haka cikin kasuwa.
To yanzu dai alhamdulillah gaskiya da na fara nan zo buhu dai na.
Ka je ho buhu.
Eh.
To ya kake gani wannan kasuwa ta da mana.
Alhamdulillah gaskiya.
Ana kankama.
Ka irin miya nan shi kuma.
Irin miya ba mu bayani. Ne kulli na ka sai so
ku kulli dala kulli dala 20
dala 20
dan na sai tiya 520
to ba sai da ciwoyi kenan
to ta kare dai ni ma so ta ni ku kulla
tun da so ai ta kare ko kuma tun
auno ta dani ni so tiya 220 ni ku ne take ku kulla ni sama abin abin ne
to yanzu ka kai sai da tiya nawa cikin
biyu kulli kulli da ni sai sauran tiya guda
to sauran tiya guda ka sai da guda
ina sai da guda
kuma ka ci riba sosai
alhamdulillah gaskiya
ka dahe yau sai birari ka zo kwashe harka ke
wallahi alhamdulillah
to yayi to babu ne
emtin
mana dala 20 to su dano ka sai suwa
ba duka na dan kakkama alhamdulillah
ka sai suwa da yawa
dan sai suwa
yau kenan da sai
alhamdulillah
sai an kwashe kanun da sashe da abin nan a tai gida zuwa cin romoke
yau a zo gida zuwa haraka
latifa mai sunanka
Aliyu
Aliyu na wani gari
Zamfara
da Zamfara da Zamfara kaka kwaso ku da kuka wannan da shi
daga lele ne ka dauko shi shigo da shi nan
shigo nan da shi to yau buhu no ka shigo da sunan cikin garin Tsarnawa
garin Tsarnawa na shigo da daju
buhu biyu
buhu jona dankali buhu guda na rogo
to a kasuwar tabbasuwa yanzu
na sai da buhu yace 14
buhu na
buhu guda na sai 14
ka sai 14
ga guda nan na kasa
yanzu ga guda ka kasa to eh muna bayanin kashi kashi na dankali
dala 100
dala 100 kuma babu wata magana 100 ko sai ko fashi in ba sai ai gaba
wanganan ne ga 50
wannan 50 nan 100 na 50 in mutum bai bada 100 ko bai bada 50 sai shi gaba
ana dan rage mai wani abu
ni an rago da kai mutum
ana saiwa 80 wanga ana sai 40
to
yanzu nan tunda ka zo ka kasuwa ka ga yanayin kasuwar da mana
kasuwar da mana to sai mu ta hankuri hankuri da muka yi saboda akwai rabuwar mutane suna daji
to man can da inda ka hito zo kwana ina ka ga abin na taya da kyau tunda can mun san zafara abin akwai matsaloli
eh gaskiya akwai matsaloli
to
insha Allah akwai matsaloli amma dai muna fata Allah ya kawo mu sauki
to shi yasa kuka kutsowa nan
muna tattaba muna dan tattaba insha Allah
ni a sunanka
Muhammadu nake
Muhammadu na wani gari
Lela
da wace Lela ta Niger ko ta Nigeria
ta Nigeria
to yanzu ga shi mun ga ga kallon ma nan kada ya kawo da mana ga botoci dai na kalme nawa ko ce bota take
bota 300 farashi
300 farashi to akwai wani ɗan marar da kai mamutun
a dan wani mutum ne ɗan mutum ne mai rangume ayi mai
ana yi mishi ana akwai dan luwacin da aka basuwa to kaman mi rangume su yanzu
kada 50
kada 50 to nan gashi na ga da kallon ma nan da kwasuna da mi su nono aka sai da wadanga
kalmai ji kawo
ji kawo ku ko sai ko washi
eh farashi ya
in mutum bai sai sai shi gaba
kare
to ga lauje can na ganin yankan cawa
a lauje dala 50
dala 50 yake ko sai ko washi to ga nan mu taho nan wajen kwasunoni
ga ji ka biya farashin ka
magana karshe
Allah ya sa nan magana
babu wata magana banda wannan
gaskiya
ko a sai ko ai gaba
Allah su
to yanzu zo ke yanzu ka kai sai da hauya ko me ko lauje guda nawa
a tunan sai da guda 20
guda 20 a kan kwashi kudi yau kasuwa ce
a lokacin da ka san
sai tumani ce
a tsaya lokacin suna kan wani
yan suna aka aiki da su
lalle Allah
to ya kaga wannan kasuwa ta da mana kai naka geje
to kasa sai alhamdulillah alhamdulillah muku sa
cikin naku lokaci
Allah insha Allah alhamdulillah muku
to
lalle mai
yanzu da nan in ka hita da wannan kasuwa wata kasuwa kai cikin Niger ko lalle
Allah su zamu kwana gidan yadda zamu kwana
gidan yadda zamu kwana
eh
wallahi ba da sa'a
nan dan gurai
ni a sunanki
ni sunana Zainabu Ali
da wani gari ki taho nan da kaku ki taho nan kasuwa to yanzu mun magana kwanoni ga kwanoni ina gani kala kala ko wane miya kwaraji ne
kwanoni wa ga karama jika da 50
jika da
50 samira jika da 50
jika da 50
miya dala 40
to
wacan jika bi
to maraba fa ita miya
maraba dala 20
wace irin miya ta
malaheta
malaheta
awo
to ana rage ma mutuwa ana yi mai dan ɗan mara a ɗan bashi luwaci
ana ragewa
ana ragewa ko
a ba su 30-30
ga miya
tiya 30
to su ko kwanoni ha
kwanoni waɗanda a yi sai suwa jika da 40-40
to zo ke yanzu tun da an ka hito kasuwa ga kasuwa take
a kasuwa ka alhamdulillah
an ɗan kakka ma
a wani alere ne ka
kwano nawa an ka sai suwa
niya abin da nisa su kwanci ka goma takin samira goma sha biyu
a shakke harka yau
na sasa wanda kine yan kanana shida
yau ashe daidai yake
wancan kasuwa wancan wanda kine ban samu kaso su ba
su ba awa da sai ba
malahiya an sai su tiya biyar
tiya biyar ashe gida tuma da za a yi ta yi yau gida ki to nan mun iso kasuwa kaji da kwaya kwai da tantabaru a nan kasuwar farnawa mallami miya sunanka
Ibrahim
Ibrahim da ina ka taho ne
da gidan Idda
da gidan Idda to ga kaji mun gani na an kafa kashi kashi ko wani a ba mu farashi ne mu ji wannan zakaran da nigga ka kama nawa kudin su
to ga wanda sai su ga
to nawa an ka sai su
wanda ga ka kashi da sai
ka kashi da
ka ko
ka ko ku abin bai tabuwa
to abin haka ne ya zo haka
to wadanga ho ga sunanan keke
wadanga
awo
ribebe
ribebe to ga tantabaru na ga wani ya kamo tantabaru ni ya bayanin tantabaru
bayani yanzu ne sai
na ka sai
ribebe gurbi bi jika da 50
ni a sunan ka da ina ka taho
Haruna
Haruna na wani
gari gidan Edan
da gidan Edan sai yana zakai ka sai suwa ko wanka
sai yana ni ina jiran mai
sai ma wani hituwa ce yana so ka kabra mai
awo a sai dai ba da abin da zai ba suwa
ba da abin da zai ba suwa ga kwai yana ganin
shi miya bayanin kwai yanzu za su nuna sai su nuna gungu amma na sai su sha biyar biyar
to wadanga yan diya ina ganin yan diyan kaji ga sunan
to ga mai sunan Haruna Haruna wanda ji kaji ka
kaji ka to bo ke yanzu ka kasuwa ta ba suwa tun ta howa an samu an tattaba ko akwai
an tattaba gaskiya da mulama alhamdulillah kasuwar noma ta
amma mun ga kaji sun yi tsada sosai
a ba su tsada sun ga lokaci yanzu san kula ma ba sallan nan
yanzu abin yayi dama
eh amma ba sallan karama su ba tsada amma su san ko
to bangal zabi ba wurin ga ina zabi
zabi ya san zuwa
ruda na bayanin zabi
uku da rabi
ko sai ko hashi
an da dai akwai ko sai ko hashi
mutum bai sai shi gaba
haka ina
eh mallami ni ya sunanka
Aminu
Aminu da wani gari ka taho
Danboka
da garin Danboka Danboka cikin karamar hukumar Lela ne cikin karamar hukumar Lela ta Najeriya to kana na ga ga kuli kuli gari shi kuma ga dan kohin da aka auna shi nan nawa ka auna duk kohin
dala 20
in tiya mutun ka sofa
tiya jika
maraba fa ita ku
maraba jika
kuma zo ke yanzu an dan tattaba an kwalwa ko to ga habbu hu gashi na gani na kuli kuli
shi goma masa 11
shi ka goma 11 ga kulli na ga na kuli kuli dala 20 to wancan tomato bu fashe na
fa
shi tiya jika kulli ne nawa kama
goma dala 50
eh
dala goma
dala 50 ga ta hornuwa ita ko ba mu bayanin ta
dala goma
dala goma to wanga abu da nika gani gare gare ga wasu abubuwa nan ciki ne
tare na
to nawa shi ke shiko dala 20 ga tattasai can shiko
dala goma
dala goma ga tonka can shi nawa yake
goma
ga farin yaji can shiko yaji
dala
dala wanga baki baki ne ya sunan shi kin ba ita ko nawa take
dala goma
ga wasu gari nan su ko ina gani
to amma tattaila hada suna maka dala 20 dala 50 dala
mai ko duk gaba ne hada mai to ya kaga kasuwar tun shigo ka ga kuwa
wani hali ba ne gaskiya
an tattaba to wasu na cewa kasuwar da ma na kai higare ta kai naka je ka ka gani
to gaskiya alhamdulillah
ka tattaba sosai to yanzu dan nan illela kan koma ko ta kasuwa kai
gaba ni
gaba kai go to Allah ya bada fa'a sunanka
misala sunana
sala na wani gari
galmi
da galmi kaka tahowa nan to ba mu labarin ka ba ga ta mun ga kulli kulli ka ga abu shike
eh ka ba ga sanan da ana dalma ta dala 20
dala 20
dala 20 ba
wanda ho karere
da kuma dala 20 su ma na shara
dala 20 na shara
ni dala 20
wacce ita ni ya kai da ita
waga ana wanda ya da ita kuma ana yin kuma tsawa na dalma hankala da haki kuma
to su ko wadanga fa
su kuma ana shara da su dan
shara
eh da shara ba
ya hatsawo na gani
wasu kuma su kuma ana dalma kala su kuma ana dalma tsawa
eh
kala ba
to su ko wancan ko duk suna dai duk kala guda ta to zo ke yanzu ka ba kaka take to da kaga kasuwar
a yanzu da dama gaskiya insha Allah ana
da tatta ba su mutane na saye su
insha Allah da dama insha Allah ana saye kwarai
kaba da ina kuka samu ta ku
da daliliya ta sota an ga mutun zandar
sayowa na kuka yi ba ku da ita nan wanda kuka debo
a sai dai tun ga mutun zandar wajen difa
maza ka saye ko mata ka saye
maza ka kawo kasuwa kuma maza na saye kuma
mata ba su saye su
a mata suna saye su yi wundaye
suna don su yi wundaye kuma nan da na abin ya kare yanzu kamar da nau ka to da su kuma
da kula 20 kuma kula 15 sai sai da saura kuma saura a gidan da rai
yanzu kamar da nau ka sai suwa yanzu
kula 10 haka
ka kai sai da 10
eh ga ini ba
wanda kasuwa ta da mana ya kaka jinta
a da dama insha Allah da dama
ka taba su
yana taba insha Allah
ka tattaba
insha Allah da dama kwarai
to mun gode
masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shirin na yau na kasuwa a kai miki doji wanda ni Haruna Mumman bako daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Niger ne shirya ni gabatar inda kuka ji mun je kasuwar Tsarnawa dake cikin karamar hukumar mulkin birnin Kwanni a cikin jihar Tawa Jamhuriyar Niger kuma daga nan sai ce muku sai wani jikon idan fa Allah ya so
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirinmu na nasihar Lahadi sunana Reverend Joseph John Ayam a cikin shirinmu a yau zamu karanta littafin Matta sura 5 aya ta 9 maganar Allah tana cewa masu albarka ne masu sa da zumunta kama za a ce da su yayan Allah yau ina so in jawo hankalinmu ne akan magana mai cewa albarkan sa da zumunta zumunci shine kikkiawan dangantaka tsakanin mutane da mutane zumunci kuma shine mutuntawa da ke tsakanin mutane da mutane ko kuma tsakanin wani da wani Bible yana nuna mana da cewa akwai albarka idan mun yi zumunta da yan uwa mun yi zumunta da makwabta mun yi zumunta da kowane mutum da Allah ya kawo a hanyar mu
idan ka samu mutane a mota ne kai zumunta da su, idan ka samu mutane a gida ne kai zumunta da su, in ka samu mutane a gurin aiki ne kai zumunta da su, idan ka samu mutane ko a hanya ne ka nuna zumunci. Bible ya ce akwai albarka ga wadanda suke sada zumunta. Babban wahalar da ke samun mu a rayuwar mu a Najeriya ko kuma a wasu kasashe a yau shine rashin kyakkyawan zumunci tsakanin mutane. Yan uwa ba sa zumunci da juna, abokane ma da ya kamata su zama masu zumunta da juna sun koma suna kiyaya daga ba da juna. Dalibai wanda suke makarantar tare ko a aji tare ba sa kyakkyawan zumunci da juna. Mace da namiji wanda sun yadda har sun yi aure bayan dan lokaci sai zumunci ya lallace, babu kyakkyawan zumunci tsakanin mata da miji. To Bible yana cewa akwai albarka idan mu zama masu sada zumunta. Allah zai ji dadin mu idan muna sada zumunta, muna girmama juna, muna daukaka juna, muna kuma taimakawa juna, muna tsayawa juna. Kamata akwai kyakkyawan zumunci a cikin gidajen mu tsakanin mata da miji, tsakanin yara da iyaye, tsakanin yan uwa da kuma wadanda sun zama dangi. Wani wahalar da muke sha a zamanin nan shine akwai rabuwan kai tsakanin mutane. Addu'a na shine a wannan mako Allah zai sa mu zama masu kyakkyawan zumunci da yan uwa da abokanai da duk wanda mun samu kanmu tare da shi. Allah zai sa ka san mu zama kasanta yawanci da jama'a suna zumunci mai kyau da juna. Albarkacin sunan Yesu mai ceton mu, amin.
Madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Asiya uwar jiki, jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zamu tattauna ne akan cutar tsananin zafin jiki wacce a turance ake kira da hypothermia. Hypothermia ko tsananin zafin jiki cuta ce da ake cin karo da ita yayin da jiki ya gaza sarrafa zafin da ke aukuwa daga waje. A wasu lokutan cutar kan haifar da matsala ga waɗanda ke fama da cututtukan da ke da dangantaka da zafi ko zuciya da kuma hawan jini. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin director na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Ashafa, kazalika kwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa. Dr. Isa Adamu Mavo, barka da warhaka.
Barkanmu da warhaka.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar hypothermia wato tsananin zafi.
Hypothermia cuta ce da ake yawan samun ta musamman yanzu da muke cikin lokaci na zafi sosai, inda za ki ga mutum ko a zaune yake ko a tafiya yake ko a wasu ayyuka da yake sai ki ga yana hada zufa a jikin nasa na zafi sosai sakamakon tsananin zafi na rana da ake fama da ita.
Zafi ne ke kawo wannan cutar ko kuma akwai wani abu da ke kawo ta?
Lalle kamar yadda sunanta take hypothermia, wato kenan jiki ne zamanto yayi zafi sosai sakamakon zafi da ke fitowa daga waje kamar daga rana. Misali lokacin da rana take tsananin kona sosai take zafi, to jikin nan adam kuma shi ma akwai abin da ke faruwa. Zaki ga zafin ya kai wani yanayi sosai, akwai abin da shafi tafiyar da zafi imma daga cikin jiki ko imma daga waje. To in ya zamto cewa an samu wannan matsala ta hypothermia, yakan faru ne saboda zafi da ke fita daga waje saboda tsananin rana sosai. To jiki ya kamata ya tafiyar da wannan zafin saboda kar a samu matsala a jiki. Misali sai abinda muke kiransa physiological activities, wato kenan a kimiyance tafiyar da ayyuka da ya kamata su faru a cikin jiki. Sai ki ga zaman abin ya zamanto daga baya bai kai ga jikin ya kai ga halako ya fi tsananin abin da yake faruwa na zafi, ya kai jikin bai zai iya magance wannan zafin daga jiki.
To likita, menene alamomin cutar hypothermia?
Alamomi dai sun hada kaman da duka zafi na jiki, sannan kuma sai zufa. Kiga mutum jiki ya jike da ruwa yana ta zufa saboda wannan matsala ta samu aukuwa. Kar ki manta da zuna magana cewa zafin kona na rana yakan kawo wannan matsala. Idan ya zamto cewa jikin dan adam ya zamto ya zafin daga waje ya samu zai samu illa daga ciki, to haƙƙi kuma da ya rataya na jiki ya tafi da wannan zafin sai zamto bai zai yi shi ba saboda zafin ya kai ga ya wuce yadda ake tsammani. To sai shiga mutum ya zamto cewa jikinsa yayi zafi sosai, sai kuma za ki ga jikinsa ko ina ma ba ma hannayensa ba kuma ina za ki tar da ruwa kawai ke gangara saboda ya samu matsala ta abin da ya shafi rashin tafiyar da zafi a kimance a kuma yadda ya kamata a cikin jiki.
To likita, idan mutum yana fama da wannan cutar me ya kamata ya yi?
Gaskiya bisa ga duka alamu idan hakan ta faru so ake a lokacin tun da zafi ne, yakan kai ga mutum halako ya ya kwanta a wani wuri wasu ma sukan iya faduwa saboda tsananin zafin ya kai ga ba sa iya kuma jurewa ko karfin jikin su na abin da ya shafi su tafi da wasu ayyuka a lokacin ba za su iya yi ba karki manta nayi magana akan abin da ya shafi sinadari na electrolyte bayan su ya kamata su taimakawa jiki wurin tafiyar da ayyuka yanzu gashi yana rasa su a jikin sa kuma bai da karfi saboda ya rasa irin wayannan abubuwa sosai to za ki ga mutum ya koma gefe ya kwanta misali ko ya samu ya canza wani zuwa wato inuwa misali ya zauna yana shan iska to lalle wannan in haka ta faru bisa ga dukkan alamu abin da ya kamata ya fi na farko shine ya taimaki kansa ta inda zai koma a karkashin inuwa misali ko karkashin bishiya saboda ya sha iska a wannan lokacin jikin sa na buƙatar iska shi ma yana buƙatar kuma hutu ba ya ci gaba da ayyuka da yake yi ba muna ma bada shawara koda wasu ayyuka yake a lokacin a tilasta shi a maida shi gefe ya zauna a wani wuri saboda ya samu hutawa da ya kamata
mai fama da hypothermia wato tsananin zafi na jiki yakan zama kamar ya zama yana da cutar ne a jikin sa lokaci zuwa lokaci takan iya tasowa
wannan cuta takan faru ne kawai lokacin da rana takan same jiki ko rana takan illata jiki misali ta bangaren kiga ruwa na fitowa a jikin sa da kuma ya gama galabaita ya gaji sosai sosai idan ya samu lokaci ya dan huta ko aka dauke shi aka shi wani wuri ya zauna ya dan samu ya huta to za ki ga daga baya dan maido da hankalin sa misali ya dan samu natsuwa kuma a yanzu illan da take faruwa kawai shine daga baya kin san na magana cewa zai iya rasa wasu tsunare a jikin sa saboda rana ta kona rana da ta same jikin sa misali muna bai bada shawara ya zamanto cewa a lokacin zai zama mai jin kishi da ma dole to sai ya zamanto ya sha ruwa shan ruwan sa a lokacin zai taimaka wa jikin sa saboda kaman bashi ya dauka misali yanzu kuma kamata ya maida ruwa da ya sha a jikin sa saboda wannan zufa da yake yi da kuma galabaita da yake jikin na buƙatar ruwa sosai to yana da kyau a lokacin da aka maida shi inuwa ko shi ya gano haka da sauri ya taimaki kansa ya koma inuwa ya zauna to ya samu ruwa ya sha to shan wannan ruwan zai taimakawa ayyuka na jiki da suka zamanto cewa sun samu na ƙasa ko sun samu rashin ruwa da ya kamata ya taimaka wurin tafiyar da ayyukan jiki misali
cutar hypothermia ba ta buƙatar wani taimako ne daga likitoci
zuwa wasu lokuta idan hakan ta faru buƙatar zuwa asibiti takan kama ne kawai idan ya zamto mutum ya galabaita sannan zai iya yin wasu abubuwa ma a lokacin da kansa sai an masa din wani lokaci sukan galabaita da sai an kai su asibiti su ga likita sannan a ba su lokaci su dan huta sannan wannan abin da ya shafi jiki in ya zamto ya galabaitan yakan kai ga ma a masa wasu magunguna misali abin da ya shafi kaman ko ƙarin ruwa saboda kin san ya lokacin da yake tafiya a rana ko yake aiki a rana ya rasa wasu sinadarai hada ruwa a jikin sa to yana da kyau bayan ya je asibiti din likita ya samu ganin sa yana da kyau in an gano cewa bai da ruwa a jikin sa ko ruwa ya samu karancin ruwa a jikin sa yakan kai ga a masa ƙarin ruwa a asibiti da wasu allurai sannan yakan iya samun ciwon kai da zazzabi da wasu abubuwa saboda kin san zafi daga waje yana da kuma alaka da abin da shafi zafi na cikin jiki irin wannan alama takan kai ga ko ya zamto cewa zafi daga waje da yake na rana ta kai ga ta tada masa zazzabi kuma a cikin jikin sa to kin ga yanzu ya je asibiti ko an kai shi asibiti bayan wannan matsala da ya samu da ita irin kamar ita daga waje sannan kuma ta haddasa masa wata matsala daga ciki na zazzabi to lalle ya je shi asibiti har ma yakan kai ga a kai shi dakin gwaje-gwaje misali wasu yan gwaje-gwaje da ya kamata a yi sannan a gano banda wannan matsala da ya samu daga waje ko akwai wata matsala kuma daga ciki tare da shi tunda shi kadai ne da wannan misali ya sha wahala daga waje sannan ya shigo asibiti to lalle aje shi a asibiti ya yi wasu yan gwaje-gwaje yakan iya taimaka a gano cewa ko yana buƙatar wasu taimako kuma ko wani gudumawa kuma abin da ya shafi daban da abin da ya shigo da shi daga waje misali na zafin rana misali
kenan za a iya cewa hypothermia takan haifar da wasu illoli kenan a cikin jiki
lalle takan haifar da wasu illoli a cikin jiki kar ki manta dazu na yi bayani cewa sinadarai ko abin da ya shafi ayyuka na jiki da ya kamata ya tafiyar da zafi za su zamanto cewa ba sa aiki daidai saboda zafin rana da ya shafi shi wannan dan adam misali lokacin da ya zo asibiti aka ajiye shi aka yi wasu al'amura abin da shafi kaman gwaje-gwaje ko sa'uwa a kansa yana da kyau a gano cewa kuma akwai illa ana samun illoli sosai wani lokaci kiga mutum daga baya bai iya gani ma sosai saboda idon sa ya rufe misali ko kuma yana ganin jiri misali sosai ko kuma ya kai zuwa asibitin ya rasa ma inda yake kana muke kiransa loss of consciousness to shi ma irin wannan aje shi asibiti ana dan duba shi ana ganin ya abun yake faruwa abun yake kiransa medical observation yana iya faruwa aje shi asibiti kuma ana bashi lokaci a lokaci ana wasu abubuwa nan za a gano illatuwa da aka samu kuma daga cikin jiki sakamakon wannan rana da ya ta same shi daga waje misali
masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavu sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kama sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.